This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan Washington DC muke farin cikin jan ragamar shirin na yau na ƙarshe 26 ga watan Oktoba. Kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar Gombe ta tabbatar da zaɓen gwamna Ibrahim Hassan Ɗankwambo. Muna da rahoto. Kamar yadda muka saba, Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin labarin wasanni, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran. Wani jagoran ƴan adawa na ikirarin nasara a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka kada jiya Lahadi a Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo saboda abin da ya kira rashin fitowar jama'a sosai. Shugaban jam'iyyar Union for Democracy and Republic Guy Kimfusia Romain ya ce mutanen Kongo sun yi aiki da kiraye-kirayen ƴan adawa na su ƙaurace mazaɓen. Saboda ƙuri'ar jin ra'ayin jama'ar wata haramtacciyar hanya ce ta taimaka ma shugaba Denis Sassou Nguesso ya ɗore bisa gadon mulki. Nguesso, ɗan shekaru 71 da haihuwa, ya shugabanci ƙasar ta Kongo a matsayi daban-daban a mafi yawan tsawon shekaru 36 da suka gabata. Kundin tsarin mulkin ƙasar na yanzu ya haramta masa shiga zaben shekara ta 2016 saboda shekarunsa sun zarce iyaka ta shekaru 70. Shugaba Nguesso ya ci zaɓukan 2002 da na 2009 masu cike da takaddama. Shi ne na baya-bayan nan a jerin shugabannin Afirka da suka yi yunkurin tsawaita zamansu a bisa gadon mulki a kasari duk da fuskantar zanga-zanga daga jama'a.
Wani mai barkwanci a gidan talabijin wanda bai ma ba shi da ma wata sananniya a siyasa shi ne ya yi nasara a zaben shugaban ƙasar Guatemala da aka gudanar jiya Lahadi. Jimmy Morales ya yi nasarar samun mukami mafi girma a wannan ƙasar cikin sauki bayan da wata taɓargaza almundahana ta kawo ƙarshen mulkin shugaban ƙasar wanda ta sa 'yan ƙasar suka gaji da sanannun 'yan siyasar ƙasar. Morales, wanda ɗan ra'ayin riƙau ne lokacin da ya fara kamfe a watan Afrilu goyon bayan sana kashi 5.5% kawai. Shi dai Morales ɗin ya yi ta jaddada cewa shi sabon zuwa ne kuma zai kafa sabon gwamnati mai tsafta. Sai farin jininsa ya ƙaru sosai musamman ma bayan binciken da aka gudanar kan wata mu'amala da aka yi a ɓangaren kwastam da miliyoyin daloli wanda ta kai ga saukar shugaba Otto Perez da kuma kama shi wanda a yanzu haka ya je kejiran a yi masa shari'a akan batun almudahana.
Wata babbar girgizar ƙasa ta ɓararraka wani yankin karkara a ƙasar Afghanistan a yau ɗinnan Litini ta halaka mutane sama da 200 a wurin da kuma ƙasar Pakistan mai makwabtaka da wurin ta kuma raunata wasu da dama. Abin ya fi tsanani a wuri mai tazarar kilomita 82 kudu maso gabashin Faizabad da ke wani lungu a can yankin Hindu Kush mai tsaunuka. Girgizar tana da ƙarfin 7.5 a ma'aunin girgizar ƙasa a cewar cibiyar binciken ƙarƙashin ƙasa ta Amurka, inda ya fi jin jiki shi ne lardin Khyber Pakhtunkhwa na arewa maso yammacin Pakistan, inda jami'ai suka tabbatar da mutuwar mutane aƙalla 140, banda wasu fiye da 1,000 da suka samu raunuka. Hafsoshin sojin Pakistan Janar Rahil Sharif ya tura sojoji da jirage masu saukar ungulu zuwa wurin don su gaggauta ba da kayan agaji a yankin. An ba da rahoton mutuwar mutane 28 a Afghanistan. To, amma adadin na iya ƙaruwa sosai a cewar mutum na biyu a matsayi a gwamnatin ƙasar Abdallah.
To, To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na birnin Amurka, birnin Washington DC. Wani samamen da aka kai yau Litinin kan wata mabuya ISIS da ke kudu maso gabashin Turkiya ya yi sanadiyar mutuwar akalla 'yan sandan Turkiya biyu da 'yan mayakan sa kai bakwai a ci gaba da kokarin da hukumomi ke yi a Siriya na wargaza tungar masu tsaurin ra'ayi da ke ketare. Musayar wutar ta yau Litinin dai ta faru ne a birnin Diyarbakir mai rinjayen Kurdawa. Jami'an tsaro sun ce 'yan sanda biyar sun samu raunuka, sannan kuma kama 'yan bindiga 12. Hukumomin Turkiya na ɗora laifin tagwayen hare-haren ƙona baƙin wake a Ankara, babban birnin ƙasa a farkon wannan makon, wanda ya halaka mutane 100 kan 'yan ISIS.
A wani yunƙuri na rage nawaya ga ƙasar Girka da ƙasashen gabashin Turai sanadiyar kwararar 'yan gudun hijira, ƙungiyar tarayyar Turai ta ce za ta kafa wurare 100,000 a inda 'yan gudun hijirar kan yi zango a ƙasar Girka da kuma hanyoyin da 'yan gudun hijirar kan bi a tsawon yankin Balkans. Shugaban ƙungiyar tarayyar Turai Jean Claude Juncker ya faɗi yau Litinin cewa bayan wani taron gaggawa da aka yi jiya Lahadi a Brussels da wasu shugabannin ƙasashen EU, ciki har da shugabar Jamus Angela Merkel da kuma shugabannin ƙasashen gabashin Turai waɗanda ba su cikin ƙungiyar ta EU, cewa za a kafa wurare 50,000 a Girka a kuma kafa 50,000 a faɗin yankin na Balkans. Junka ya ce zangunan sauke 'yan gudun hijirar za su kasance da muhimmanci wajen samar da muhallai da rajistar 'yan gudun hijira, kuma za su sauƙaƙa aikin rajistar 'yanci ranar. An kira wannan taro na shugabannin yankin tsakiya da kuma gabashin Turai ne bisa buƙatar Merkel, wadda ta nuna damuwa kan makomar 'yan gudun hijirar ganin ana dab da shiga lokacin sanyi sosai. Jiya Lahadi, mai magana da yawun ma'aikatar cikin gidan Croatia Domagoj Zugulovic ya ce adadi mafi yawa na 'yanci rani 11,500 sun shiga ƙasar ranar Asabar, wanda shi ne adadi mafi yawa tun bayan da 'yanci rani suka fara kwarara daga tsakiyar watan Satumba. 'Yan sanda sun ce 'yanci rani kusan 250,000 ne suka shiga ƙasar tun bayan nan. 'Yanci rani sun karkata zuwa ƙasar Croatia tun bayan da ƙasar Hungary ta kafa shingen waya mai tsini a kan iyakarta da Serbia.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Kotun sauraron ƙararrakin zaɓe a jihar Gombe ta tabbatar da zaɓen gwamnan jihar Ibrahim Hassan Ɗankwambo, wanda ya zama karo na biyu kenan kotun ke tabbatar da zaɓensa bayan irin wannan ƙarar da ɗan takarar jam'iyyar APC ya shigar a kotun wadda ta yi fitali da ita makonni biyu da suka shige. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na da ci gaban rahoton.
A hukuncin da ya gabatar mai shari'a AA Omobodo ya ce zargin da ɗan jami'ar ADC ya kasa gabatar da hujja mai inganci, sabili da haka babu abin da ya kamata sai a yi watsi da karar. Kan haka ne kuma sun tuntuɓi lawyer kariya da kuma na mai kara, Barista Luka Musa Haruna shine lawyer mai kare bayan Hassan Ɗankwambo, ga abin da ya ce dangane da nasarar da suka yi.
Kotu ta yi nazari mai yawa kuma ta fito da hukunci akan cewa shi wanda ya shigar da kara bai gabatar da ƙararsa da kyau ba, kuma bai tabbatar da hukuman da yake yi wa hukumar zaɓe na cewa ba a yi shigar masa da result kamar yadda ya dace ba. Sannan kuma kotu daga bisani ta kori ƙararsa da yake gaban kotu. A cikin ƙararsa abin da yake kalubalanta cewa akwai inda bai ci a wayansu unit, akwai inda bai ci komi ba, kuma yana buƙatan da an sa masa cewa zero ne ya ci. Bai da ƙuriya a gun, amma yana buƙatan kuma a sa masa ma abin da ya samu cewa babu. To tribunal ta ce bata ga yadda babu, ka ci babu, kuma zai iya canja result ɗin zaɓe da wanda ya ci ƙuriya mai yawa ba. Saboda haka Ibrahim Hassan shi ne zai ci gaba da zama gwamna na jihar Gombe.
Barista Aliyu Barde shine lauya mai shigar da kara, ga abin da ya ce kan hukuncin da kotun ta zartar inda ta yi fatali da karar da suka gabatar.
Ya faɗa maka cewa kasan dole duk wanda ya kara faɗi ba zai ji daɗi ba. Yana da korafi kuma ya gabatar da korafi, aka ce ba daidai ba ne, kaga babu daɗi.
Haka ne.
Amma dai ni ba zan iya ce maka ga mataki na gaba da za mu ɗauka ba, saboda muna aiki a kan umarni ne, sai mun sake komawa kun wanda ya sa mu aiki, ya sake ba mu umarni sai mu ɗauki mataki na gaba.
Eh, wato zai iya kasancewa ku ɗaukaka ƙara ko kuma ku karɓi hukuncin ku a ƙura kenan. Bauchi a Nigeria.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
To a cikin shirin labaran wasanni yau za mu ji shin suwaye da waye mutane kamar bakwai ke takarar kujerar zama shugaban FIFA bayan Sepp Blatter. Kuma daga cikin 'yan takara biyu na Najeriya, wanne ne shi Sepp Blatter da yake goyon baya? Sannan su 'yan Najeriya ya suke kallon 'yan takarar nasu na FIFA?
Ni dai gaskiya ga na ra'ayi cikin su ba wanda ya cancanta ya zama shugaban FIFA.
Ai duk wanda aka ɗauka a cikin su ne ga na gani ya cancanta.
Magana ake ma a yi sulhu tsakanin su biyu, ɗaya ya janye ma ɗaya. Kuma duk sun kiya.
Sannan gaskiya ne ana neman a ɗauke wasannin motsa jiki na maraɗi kwalliya daga nan maraɗi a kai su wani wuri?
Shi mai haɗi idan bai tunanin yadda abin da zai haɗi ba, ya kamata mutum mai saurare shi ya tsaya nazari magana da za a gaya mishi wai tana bisa kan gaskiya ko bata bisa kan gaskiya.
Yau ma kamar kowane mako za mu leƙa wasannin ƙasashen ƙetare.
Bambancin yawan ƙwallaye ne yanzu haka ya rarrabe tsakanin Manchester City da ke jagorancin teburin gasar Premier ta Ingila da Arsenal da ke binta.
Daga birnin Kwani kuma.
A ƙarshen makon da ya gabata ne aka zo ƙarshen kokowar takobin adar a cikin jihar Tawa.
Jama'a barkamu da wannan lokaci da sadunmu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni. To kafin mu shiga maganar FIFA, bari mu fara da albishirin cewa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Najeriya ta Super Eagles dai in Allah yarda za ta je gasar cin kofin ƙalubalen ka na Afirka, wato Nations Cup na shekara mai zuwa wanda za a yi a ƙasar Rwanda. Hakan ta faru ne bayan nasarar da Najeriya ta samu kan Burkina Faso, ba wai ta sha Burkina din bane, a kunnen doki suka yi na ba karebin da mu a wasansu na biyu da suka yi a jiya a can birnin Wagadugu. To amma Najeriya ce ta ci wasansu na farko da suka yi ta ran Oktoba, wato 17 ga watan Oktoba nan da ya gabata, wanda lokacin da su Bature Yaro da Bola Hansa Lami suka yi wa Najeriya wannan ci din wanda ya sa suka ci ita Burkina din biyu da babu. To saboda haka yanzu Najeriya za ta je ta haɗe da ƙasashe irin su Angola da Zimbabwe da Zambia da Ethiopia da Gabon da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da Mali da Guinea da Tunisia da Morocco da kuma su masu masaukin Rwanda a wannan wasannin da za a fara su ran 16 ga watan Janairu sabon shekara, kuma in Allah ya da a ƙarƙare su ran 7 ga watan Fabrairu. Duk mai son ya takarar shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta FIFA, yau ne rana ta ƙarshe ta miƙa dukkan takardun shi saboda shiga wannan takara ɗin. Michael Platini, wanda shi ne da aka zaci zai fito yau, ke ci Nahiyar Turai, to ana sa ran dai ƙarshen tafiyar zai samu ya wannan takara ba, saboda ana zargensa da mundana, saboda haka yanzu an ɗauko wani na hannun daman shi da ake kira Gianni Infantino, wanda tsohon sakatare ne da ya yi wa Platini ɗin shekaru 6 yana masa wannan aikin sakatare, shi zai mai gurbin sanna zama ɗan takara daga wannan fanni na duniya na Turai, wanda ya sa yanzu yawan 'yan takara ɗin sai ƙaruwa yake, an ce aƙalla mutane 7. To yayin da ake zuwa yau ɗin ranar ƙarshe na miƙa dukkan takardun neman takara ɗin, suna mutanen da ke takarar shugabancin ta FIFA sun ƙaru. Akwai daga cikinsu shugaban hukumar ƙwallon ƙafar nahiyar Asia, Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa na ƙasar Bahrain kenan, da kuma shugaban hukumar ƙwallon ƙafar Liberia, Musa Bliti. Sai dai shi Bliti akwai ɗan rudani game da shi, domin har yanzu babu tabbaci na ko ya samu jimillar yawan ƙasashe 5 da ake bukata daga kowace nahiya da za a ce suna goyon bayan mutum kafin ya cancanta a shiga irin wannan takara ɗin. Mun san cewa can baya shi Bliti ɗin yana ta fankamar cewa yana da ƙasashe wajen guda 13 na Afirka da ke goyon bayan shi, amma dai babu tabbas. To sauran wanda za su yi wannan takara sun hada da Yerima Ali bin Al-Hussein na kasar Jordan da attajirin na Afirka ta Kudu wato Tokyo Shwale da kuma wani tsohon jigo na ita FIFA dan kanta wato Jerome Champagne a kuma akwai David Nkade wani tsohon dan wasa na kasar Trinidad da Tobago. To Najeriya ma tana da yan takara guda biyu.
Sun ku hada da tsohon gwamnatin jihar Abia da ke kudancin Najeriya Oji Uzo Kalu wanda kuma ke daukar nauyin babbar kungiyar kwallon kafar Eyimba da ke kasar da kuma Shegun Odegbami tsohon shahararren dan kwallon kafar kasar wanda yayi takarar shugabancin hukumar kwallon Najeriya har sau hudu. To sai dai yan Najeriya musamman masu sharhi akan lamuran kwallon kafa suna da ra'ayoyi mabambanta dangane da takarar tasu da kuma watakila alfanun da ake sa ran Najeriya da ma nahiyar Afrika za su samu sanadiyar nasarar daya daga cikin su. Bello Abubakar malami ne a kolejin ilimi ta Shehu Shagari da ke Sokoto kuma daya daga cikin shugabannin hukumar alƙalancin wasan kwallo ta Najeriya.
Ai duk wanda aka dauka a cikin su ne ga nawa gani ya cincinta sun dai san abun kuma suna da ilimin da ya kamata a ci sun abun ga misali kamar shi Uzukalu har gwamna yayi ya rike sai gaba daya ya rike kuma kwallo din ya fita ta an ga abun da yi shi kuma wanga dama shi sport administrator ne rayuwarsa shi shugabanu rayuwarsa abin da yake nan so batun cincin a cikin su bata mata su ba ko ne su gaskiya ganawar ra'ayi ya cincinta.
To sai dai a ra'ayin Aminu Muhammad wani dan jarida kuma tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar reshen jihar Sokoto yana ganin da walakin goro a miya.
To abin murna ne ka ashe an samu yan Najeriya guda biyu sun fito za su yi takara baya ga haka ni dai gaskiya ganawar ra'ayi cikin su ba wanda ya cincinta ya zama shugaban FIFA. Sai dai a matsayin su ɗan Najeriya zan yi murna idan ɗaya daga cikin su ya samu.
Yanzu a tunaninka babu wata hanya da watakila za a iya bi watakila su lashe zabe ko da gwamnati ta sa musu hannu?
To ai yanzu ba magana su lashe zabe magana ake ma ai sulhu tsakanin su biyu ɗaya ya janye ma ɗaya kuma duk sun kiya bai yiwa kuma a ce su biyu daga Najeriya shin idan sun ka fito wa gwamnati za ta ba goyon baya cikin su? Dole ne sai an samu ɗaya shi Odegbami ya ce bai jaye ma Kalu shi kuma Kalu ya ce bai jaye ma Odegbami. To saboda haka yanzu rigiman ma nan ciki take cikin gida Najeriya.
An shata gudanar da zaben shugabannin hukumar ta FIFA ne a watan Fabrairu mai zuwa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To gaishe ka Murtala. Murtala zai da an jima da labaran wasanni daga kasashen Turai. Amma yanzu muna da labarin cewa shi shugaban hukumar FIFA mai badan gado wato Sabaleta an ba da rahoton cewa ya fito bayyana jama'a yana bayyana goyon bayan shi ga tsohon gwamnan jihar Abia ta can Najeriya din Dr. Oji Uzo Kalu wanda kun san kamar yadda muka ce yana ɗaya daga cikin masu takarar wannan mukami. A magana da shi Sabaleta a birnin Zurich ne aka ce an ji shi yana cewa shi wannan kujera ko kuma mukami na FIFA din ba karamin kujera ba ce. Babbar kujera ce mai muhimmanci saboda haka tana bukatar hazikan mutane ya ce kuma ya ji akwai mutane da yawa daga duniya da suke sha'awar su zama shugaban FIFA din. Ya ce amma shi yana ganin cewa dan kasuwa na Najeriya Kalu ya dace saboda ba wai lalle dan kasuwa kaɗai ba ne dan siyasa ne da ya san mutane da yawa a duniya wanda kuma sanin mutanen zai amfani ita kanta FIFA din. To bari mu je jamhuriyar Niger da Shaibu Mani ya ce akwai jita-jita da ake bazawa cewa wasu suna nan suna makarkashin ganin cewa an kwashe wasannin kwalliyar maradi daga madadin an kai su wani wuri. Da haka ya nemi ya ji gaskiya wannan labari daga bakin Sale Dangali daraktan wasanni a nan maradin.
Wannan magana ba gaskiya ba ce. Ina so mutane su gane shi mai hadi idan bai tunanin yadda abin da zai hadi ba ya kamata mutum mai saurare shi ya tsaya nazari magana da za a gaya mishi wai tana bisa kan gaskiya ko bata bisa kan gaskiya. Bara an yi shirye-shirye na wasannin 18 December. Yanzu bana maradi za a yinta. To ta kakane mutane za su hito su yi ta hadi su ce ai saboda gashi za a mai da wasanni a wani waje. Wannan magana ba gaskiya ba ce. Insha Allahu 18 December duka abin da aka tsara na wasanni na shugulgul na wannan sallah insha Allahu za a yin su a nan cikin garin Maradi.
Ga gaishe ka Shaibu. To za mu sake koma jamhuriyar Niger an jima kadan amma bari mu je da takaya a fagagen wasannin kasashen turai a wannan makon da muka baro.
Bambancin yawan kwallaye ne yanzu haka ya rarrabe tsakanin Manchester City da ke jagorancin teburin gasar Premier ta Ingila da Arsenal da ke binta domin ko yanzu haka makin su daya wato 22. Hakan ko ya biyo ne bayan kunnin doki da City din ta yi da babbar abokiyar adawar ta Manchester United ba wanda ya sami jefa kwallo yayin da Arsenal ko ta galaba akan Everton da ci 2-1. Kunnin dokin da City kuma ya mayar da United din a matakin ta hudu a tebur da maki 20 da ta uku wato West Ham wacce ita ko ta doke Chelsea da ci 2-1. A kasar Spain Real Madrid ce yake ci gaba da jagorancin teburin gasar La Liga da maki 21 bayan da ta bi Celta Vigo har gida ta doke ta da ci 3-1. Barcelona ce ke bin ta da maki 1 bayan da ita ko ta doke Eibar da ci 3-1. Sai gasar Serie A ta kasar Italia inda zakarun gasar wato Juventus da ke fama da koma baya ta sami galaba karo na 3 a cikin wasanni 9 na gasar a wannan kakar wasannin sa da ta doke Atalanta da ci 2 da nema.
To gaishe ka Murtala. To yanzu sai birnin kwannin jihuriyar Niger.
Karshen makon da ya gabata ne aka zo karshen kokowar takobin adar a cikin jihar Tawa inda ƴan kokowa na da'irori guda hudu na gundumar Illela Ummani suka fafata kuma daga karshe Tsayya Bujadi shine ya lashe takobin adar gaban Abdusalami a wasan karshe ko final ta kokowar gargajiya din ta takobin adar gaban dubun dubatar ƴan kallo da suka zo a garin Illela Ummani daga sassa daban-daban na jamhuriyar Niger. Kuma mai martaba sarkin adar shugaban wannan kokowa yayi wani jawabi wanda ya so sama kowa rai a wurin bikin kammala kokowar ta takobin adar.
Wanga shine na fari wanda hata mun kai daga rarrahi sai in ce yau ha har mun zaɓa da gudu don a lokacin da muka ce za mu wannan ba mu yi tsammanin haka ta yi ba. To Allah da iyawa ta yi shi ya kai mu haka.
Shi ma Malam Abubakar mai lakanin Ambuka wanda ya dau dukkan dawainiyar gudanar da wannan kokowar yayi godiya ga dukkan waɗanda suka kawo nasu kokari domin wannan wasar ta wakana kuma ta kare lami lafiya.
Muna mai kasan iya godiya ga prefe na Lila da ya bada goyon baya 100% yasa jama'an tsaro sun ka kama tsaro tun da an ka fara wannan aiki babu yanda an ka samu matsala babu abinda wani abinda ya bace na wani.
Daga bisani na tuntubi sabon sarkin ƴan kokowar kasar Adar wanda aka ba kyaututtuka da dama kuma aka yi masa nadi da bashi takobi ya nuna farin cikin sa game da wannan nasara da ya samu ga Tsayya Bujadi.
To wannan kofi dai sai mu ce mun gode Allah sha albarka kuma wanda sun ka zaka wannan wasa mungure Allah sha albarka.
An dai kammala wannan gasar cikin annashuwa da raha'a. Haruna Maman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga Illela Ummani a jihar Tawar jamhuriyar Niger.
To gai da Haruna. To jama'a duka abin da ya samu kenan a shirin labaran wasannin wannan Litinin daga sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC a madadin wakilanmu Murtala da Shabu Mani da Haruna Maman Ali Mustafa Sakwato ne a DC.
Yanzu kuma sai shirye mu da Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kasa Amurka ta kasance mai damuwa dangane da kamun da aka yi wa shugaban ƴan adawar siyasar ƙasar Venezuela Manuel Rosell. Ranar 15 ga wannan watan da muke ciki ne, hukumomin ƙasar suka ga rikama Mr. Rosell a gidan kaso bayan komawarsa Venezuela daga gudun hijirar shekaru 6 da ya sa kansa. Alƙalin kotun ya bayyana ba da umarnin ci gaba da tsare Mr. Rosell a gidan yari har sai an kai ga yanke hukuncin tuhumarsa da za a fara ranar 12 ga watan Nuwamba. Mr. Rosell dai ya gudu ne saboda tsohon shugaban ƙasar Hugo Chavez a lokacin zaben shekarar 2006. Ya ba ƙasar ne bisa ga zarginsa da aka yi da laifin cin hanci da rashawa wanda ya yi ikirarin cewa dubbita da kullin siyasa ne. Mr. Rosell ya koma ƙasar Venezuela ne domin kasancewa a zaben ƴan majalisar ƙasar da za a gudanar ranar 6 ga watan 12 wannan shekarar. Kama Mr. Rosell ya biyo bayan tsare shugabannin adawar siyasar ƙasar da dama da kuma wata hanya ta gwamnatin Venezuela ta bullo da ita ta kama 'yan siyasa da laifi. A cikin 'yan siyasa da aka kama sun hada da Leopoldo Lopez, wanda aka yanke mahukuncin daurin kusan shekaru 14 a watan Satumbar da ya gabata a sakamakon zarginsa da aka yi da laifin ingiza jama'a cikin rikici ta hanyar amfani da rubutattun sakonni. Hukumar kula da haƙƙin dan adam ta dauki hukuncin a matsayin wanda bai dace ba, wanda masu zartar da hukuncin Venezuela ba su fito da wata kokwarar shaidar aikata laifin ba. A wata tattaunawa dangane da kama Mr. Rosell, mataimakin mai magana da yawun hukumar harkokin wajen Amurka Mark Toner ya yi kira ga gwamnatin Venezuela da ta mutunta tsarin tuhumar Mr. Rosell da sauran dukkan 'yan siyasar da aka kama dangane da zarginsu da aikata laifukan da suke da nasaba da siyasa. Ya kara da cewa wajibi ne gwamnatin Venezuela ta mutunta 'yancin bil'adama da muhimman haƙoƙin 'yancin da dokar ƙasa da ƙasa ta tanada. A cewar mataimakin mai magana da yawun hukumar kula da harkokin waje Tona, ya lura cewa a matsayinsa na wanda ya dade yana sharhi akan 'yancin fararen hula da harkokin siyasa, ya zama wajibi gwamnatin Venezuela ta samar da dukkan waɗanda take tsare da su dalilan da yasa ta kame su ta tsare ba tare da bata lokaci ba, da kuma gurfanar da duk wanda ke tsare bisa zargin aikata laifi gaban kuliya, domin ko a sake su ko kuma a tabbatar masa da yin shari'ar gaskiya a bainar jama'a kuma a kotu mai zaman kanta bisa la'akari da aqida da kundin demokradiyyar nahiyar Amurka. Amurka na kira ga gwamnatin Venezuela da ta ba Rosell da sauran 'yan adawar siyasar da aka kama kariyar da suka cancanta. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Wani jigon wato jagoran 'yan adawa na ikirarin nasara a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka kada jiya Lahadi a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo saboda abin da ya kira rashin fitowar jama'a sosai. Wani mai barkwanci a gidan talabijin wanda bai ma da wata sanayyar siyasa shine ya yi nasara a zaben shugaban ƙasar Guatemala da aka gudanar jiya Lahadi. Jimmy Morales ya yi nasarar samun mukami mafi girma a wannan ƙasar cikin sauƙi, bayan da wata taɓargazar almundahana ta kawo ƙarshen mulkin shugaban ƙasar, wadda ta sa 'yan ƙasar suka gaji da sanannun 'yan siyasa. Wata babbar girgizar ƙasa ta ɓararraka a wani yankin karkara a ƙasar Afghanistan a yau ɗin nan Litini, ta halaka mutane sama da 200 a wurin, da kuma ƙasar Pakistan mai makwabtaka da wurin ta kuma raunata wasu da dama. Wani samaman da aka kai yau Litini kan wata mabuyar ISIS da ke kudu maso gabashin Turkiya ya yi sanadin mutuwar akalla 'yan sandan Turkiya 2 da 'yan wato mayakan sa kai 7 a ciki da wato a ci gaba da kokarin da hukumomi ke yi a Siriya na wargaza tungar masu tsaurin ra'ayi. A wani yunkuri na rage na waya ga kasar Girka da kasashen gabashin Turai sanadiyar kwararar 'yan gudun hijira, kungiyar tarayyar Turai ta ce za ta kafa wajen taimaka ma 'yan gudun hijirar.
To, a gaishe ka jama'a masu saurare, nan kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe, idan Allah Ubangiji ya nuna mana, ku je mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Za ku kuma ci gaba da sauraron mu ne da ku kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da ita malama Julie da ta haɗa shiri da bada umarni, da injiniya mu na yau da yake bisa inji alheri ke muku fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma ƙarsa wani lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.